بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا وانا مسلاتي من بركة مسلاتي كيرو لكنن تكنغل انكتنا وانا سافيا تلا ربا يو ترى قوات الجماد الثاني هجر رمضو صلى الله عليه وآله وسلم دبو دير الالي هؤود التلاتين تقوس وانا كميك ديدي دا تقوس قوات اكو ميلادية تدبو بيل شابكوي وانا مجلسي wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna Hisnul Muslim, littafin da ya kunshi addu'o'i da azkar na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a munasabobi daban-daban. Wannan kuma shine darasinmu na 56 cikin wannan littafi, kuma ina jin za mu tashi akan babi na 96 ko da 7 da 7 ne ko na'am. Za mu tashi du'a udukulil qaryati aw al baldati, to addu'ar shiga gari al qarya ko gari. Allahumma rabb as samawati as sab' wa ma adlalna wa rabb al aradin as sab' wa ma aqlalna wa rabb ash shayatin wa ma adlalna wa rabb ar riyah wa ma zarayna, as'aluka khayra hadhihi al qaryati wa khayra ahliha وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. وانا حديثي حديثي ندى ابن السني يفتد شيء أشياء العمل اليوم والليلة، حكنا الحاكم أسكن للتافن المستدرك يا إن دنتاشي، حكنا إمام الذهبي يا موافق على شيء وجه إن دنتاشي، ابن حجر الأسقلاني أتكين لتفن سنتائج الأفكار يا حسن يأتي حديثي حسن حديث صحيب ابن سنان الرومي شنو يرويتو شنو لقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينا أنبتا الدؤر دمتن زي يا عندي ذو شقا ونقري القرية قوية نيكوكما برنيني ga abin da zai ce. Allahumma rabbas samawati as-sab', ya Allah ubangijin sammai guda 7, wa ma adlalna, da abin da suka yi wa inuwa, wa rabbal aradina, nan nawa ya sa aradina da sukunin ra, aradina ne bi fathin ra, wa rabbal aradina as-sab', kuma ubangijin kasashe wato kasa guda 7, wa ma aqlalna, da abin da suka dauka na nauyi, wa rabba shayatin wa ma adlalna, kuma ubangijin shaydanu da abin da suka batar, wa rabba riyah wa ma zaraina, da kuma ubangijin iska da abin da suka kada wato suka shekar na wato abin da suka shekar suka kada shi. أسألك خير هذه القرية وخير أهلها، إن أروكنك الخير من القرية لكم الخير متاننتا وخير ما فيها هذا الخير أبنك كنتا، وأعوذ بك من شرها، كما إنا نيمان قلن كلد شر انت وشر أهلها وشر أهلها هذا شر متاننتا وشر ما فيها هذا شر أبنك كنتا. تضام قوانا الدعاء تاقل توسلي da sunan Allah subhanahu wa ta'ala da rububiyarsa, tawassuli da sunansa da kuma rububiyarsa, uluhiyarsa da rububiyarsa, rububiyarsa ga wasu halittu nashi, halittu na sama da ƙasa da abin da yake cikinsu, da halittu na wasu abubuwa waɗanda suke sharri ne ga ɗan adam kamar shaidanu, rububiyarsa ga waɗannan abubuwa. Ya ce Allah ina roƙonka ya Ubangiji, Ubangijin sammai da abinda suka sammai bakwai da abinda suka yi wa inuwa, rububiyyarsa da sammai bakwai da abinda suka yi wa inuwa, wato kasancewarka kai ne ka halicce su da duk abinda suke yake cikinsu da kuma duk abinda yake karkashin su shine wa ma'azlalna, da abinda duk yake karkashin waɗannan sammai. Wa rabbal aradina sab' wa ma aqlalna, kuma ubangijin sammai wato kasai bakwai da abinda suka dauka, to abinda yake kansu na nauyi. Sai ce wa rabbal shayatin, kuma ubangijin shaytanu wato mahaliccin su wanda ke da iko da su yake sarrafa su yadda ya ga dama. Wa ma adlalna, da abinda suka batar, wato da mutum da aljan wanda suka batar, da shaidanu suna batar da mutum ne da aljan, su ne suke abin da ba su da iko akan mala'iku, sannan sauran dabbobi ba a maganar batarwa ko shiriya ga dabba, a ce dabba nan ta zama shiriyayya ko ta zama batacciya. Saboda ka bata da shiriya wani abu ne da ya danganci dan adam da aljan. Saboda ka anan wa ma azlalna, ana nufin abinda suka batar cikin mutane ko suka batar cikin shaidanu wato cikin aljanu. An yi amfani da lafazin ma, duk da cewa a larabci ma yana amfani da shi ne ga abinda ba mai hankali ba ko abinda yake jama'at daskararre ne, to amma kuma anan ana nufin mutum da aljan, saboda siyaki ya tafi daidai kula duka tun farkon addu'ar ana amfani da kalmar ma, saboda haka sai aka ci gaba da amfani da ita ba tare da an canza ba. Sannan kuma kalmar ma takan zo tana nufin mutum da aljan da abu mai hankali da mara hankali, duka duk ya shiga karkashinta. A yi amfani da kalmar ma, kamar yusabbihu lillahi ma fis samawati, ce ma fis samawati, duk cewa anan mai tasbihi akwai mutum, akwai aljanu, akwai mala'iku, duk kuma waɗannan akan yi amfani da a larabci da kalmar man ne, amma kuma an ce ma fis samawati wa fil ard, saboda ma din ta fi yawa akan man, wato wanda suke shiga ƙarƙashin lafazin ma sun fi yawa akan masu shiga ƙarƙashin lafazin man. Saboda ko kai kadai in ka dubi halittarka, in ka dube ka da abinda ke tattare da kai, sai ka ga kai kadai ne man din a ciki, amma hularka, rigarka, agogonka, takalminka duk ma ne. Saboda haka ma ta fi yawa akan man. To ana an yi taglibin ghairul aqil ne saboda yawan su akan wanda yake al'aqil. Ce wa ma adlalna wa rabbir riyahi wa ma zaraina, ubangijin iskokai da kuma abinda suka dauka suka kada shi ko suka shekar da shi na abubuwan da suke bayan kasa. Anan addu'ar ta kunshi tawassuli da rububiyyar ubangiji subhanahu wata'ala ga dukkan komai. To ma addu'a kamar yadda muka sha faɗa, akan so wani lokaci wajen tawassuli a faɗaɗa, in ce rabbus samawati sab' wa ma aqlalna wa rabbil aradina sab' wa ma aqlalna, to sun kunshi duka abubuwan da za a sun kunshi shayatin wa ma aqlalna ar-riyah wa ma zaraina, duk suna karkashin waɗancan abubuwa guda biyu, amma kuma aka sake faɗaɗawa. Saboda a wajen addu'a ana son ka wato faɗaɗa tawassulinka da Ubangiji, ka yi ta siffanta shi da siffofi mabambanta domin neman biyan bukata. Saboda haka anan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tawassuli da rububiyar Allah subhanahu wata'ala, zamantowarsa mahalicci ga dukkan waɗannan abubuwan da aka ambata, zamantowarsa mai gudanar da duniya duka da duk abin da yake cikinta. Wato Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wani abin da yake cikin duniya, sama yake ko ƙasa yake, karkashin ikonka yake ya Ubangiji. Haka da wannan zai yi tawassuli, shi ne as'aluka khaira hadhihi alqarya wa khaira ahliha, ina roƙonka alqaryar wato alkhairin wannan alqarya, wato wannan gari. Asali kalmar alqarya a larabci tana nufin birni, to ba wai tana nufin ƙauye ba, alqarya a larabci tana nufin birni. urfi ne daga baya ake amfani da ta kalma ana nufin abin nan kauye amma asali a larabci tana nufin birni shi yasa makka ake ce mata ummul qura ummul qura ba uwar kauyuka ba uwar birane to wannan yana nuna ko ina ma ka zo shiga ba wai sai alƙarya kadai ba ba wai sai birni ba duk inda ka zo shiga duk inda dan adam yake duk inda shaidanu suke ka nomi Allah subhanahu wataala ya dacar da kai da alkhairin wannan gari da kuma alkhairin mutanen cikin ta wato alkhairin wannan gari kana fatan ka shiga garin ka fita lafiya ba tare da wasu cututtuka sun far maka ba wanda suka iya samun mazaunin wannan gari Allah ya kubutar da kai daga dukkan abin da zai cutar da kai na wannan gari khaira ahliha Allah subhanahu wataala ya saka dace da mutanen kirki a garin ka samu haduwa da salihan mutane ka samu haduwa da malamai kai alaka da su ka karu da su shine khaira ahliha din ko ka samu alaka da mutanen kirki a garin Allah ya hada ka da su su san ka ka san su ka amfana daga gare su wannan shine khaira ahliha wa khaira ma fiha da alkhairin da ke cikin ta abinda yake cikin ta na ilimi abinda yake cikin ta na hikima abinda yake cikin ta na sana'a mai albarka don Allah subhanahu wataala ya hada ka da wannan saboda haka ka shiga garin lafiya ka fito lafiya ka shiga garin ka dace da haduwa da mutanen kirki a garin ka san su su san ka ka amfana da su su amfana da kai ka dace da samun abinda yake cikin garin na ilimi abinda yake cikin garin na hikima wata sana'a ce Allah subhanahu wataala ya datar da kai da sana'a da take mai amfani a garin wannan shine ma'anar khaira hadhihi alqarya wa khaira ahliha wa khaira ma fiha haka nan wa a'udhu bika min sharriha ina neman tsarin ka daga sharrin ta wato abinda yake cikin ta na cututtuka ko abinda zai cutar da jikina ko lafiyata a cikin wannan gari Allah ka tsare ni in shiga in fita lafiya shine ma'anar sharra hadhihi alqarya wa sharra ahli wa sharri ahliha sharrin mutanen cikin shine mutanen banza Allah subhanahu wataala ka hada ni da mutanen da suke na banza ne fasikai ne fajirai ne azzalibai ne wanda za su cutar da ni a rayuwata ko addini na wa sharra ma fiha da sharrin abin da yake cikin ta wanda yake cikin ta na wauta na sakarci na jahilci ubangiji subhanahu wataala ka hada ni da waɗannan abubuwa wannan shine addu'ar da mutum zai yi inda ya zo shiga gari kula addu'a ce wacce take ta kunshi duk abin da mutum zai bukata yadda ya shiga gari har ya fita sai du'a dukhulis suq addu'ar shiga kasuwa la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut bi yadihi alkhairu wa huwa ala kulli shay'in qadir to la ilaha illa allah babu abun bauta da gaskiya sai allah wahdahu shi kadai la sharika lahu ba shi da abokin tarayya lahul mulku mulki nashi ne wa lahul hamdu godiya tashi ce yuhyi wa yumitu shi ke rayawa shi ke kashewa huwa hayyun la yamutu kuma shi ne rayayye wanda baya mutuwa biyadihi alkhairu alkhairi duka a hannunsa yake wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi mai iko ne bisa dukkan komai a wannan hadisin Umar ibn Khattab ne hadisi ne wanda Imam Ahmad ya fitar da shi Tirmidhi Hakim Ibn Majah da sun fitar da shi hadisi ne wanda aka yi sabani wajen tabbatar da shi ko inganta shi ya zo ta hanyoyi daban-daban mafi tsabtar hanyoyin shi wannan hadisi ita ce hanyar da ka rawaito ta hanyar wani da ake kira Muhasir ibn Habib Muhasir ibn Habib ya rawaito hadisin daga Salim ibn Abdullah daga babansa Abdullah daga Abdullah ibn Umar shi kuma daga Umar ibn Khattab wannan shine mafi tsabtar isnadi da aka rawaito hadisin daga gare shi amma akwai asani akwai wasu hanyoyi daban-daban da aka rawaito wannan hadisi daga gare su amma hanyoyi ne masu rauni kai da gaske hanyoyi ne da malamai suka suka launina su kamar akwai hanyar da ta zo ta wani da ake kira Abdullahi Amr ibn Dinar Qahrman Ali Zubair Amr ibn Dinar Qahrman Ali Zubair shi kuma daga Abdullahi shi kuma daga Nafi shi kuma Salim shi kuma daga Abdullahi ibn Umar daga Umar ibn Khattab shi wannan isnadin shi ma isnadi ne mai raunin gaske kwarai da gaske wasu suna hassana hadisin shi hadisi ne hasan kamar Sheikh Nasiruddin Albani a silsilar sahiha ya ce hadisi ne hasan ya tsawaita kwarai da gaske wajen kare wato ingancin hadisin hadisin abin da yake cewa man dakhala suq ko man dakhala suqan wanda duk ya zo shiga kasuwa fa qala sai ya ce لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير يفد وانا الدؤر سيتي كتب الله له ألف ألف حسنة الله زي ربطة مثلا دا دبو سو دبو مليان كينا ومحى عنه ألف ألف سيئة زي كما قوكي مثلا يففك دبو سو دبو مليان كينا ورفع له ألف ألف درجة كما زي لقاشي متاكي درجة دبو سو دبو تو ما لمن دا سكا لولنا حديث ديوا مرة مقباتا ديوا سلونا مصمم وصحن يويناش كمر اشكل التافن كتاب التافن إلى ابن أبي حاتم يا تنبي أبو زرعة لابد أن الحديث يعلن أن الشيء منكر جدا ثم حير شيء وانشان عمر ابن دينار قهرمان آل الزبير شهديث سنين من روني وليد دسكي ابن كثير يا هكيتو مغنغنو دل علي ابن المديني عند الشيء ما يعلن أن الحديث متكا دسكي علي ابن المديني ما لم بخاريني شيخ البخاري رحمه الله تعالى يعلن أن الحديث وليد دسكي sannan masu raunin da suka ce akwai nakara a cikin matanansa wato matanansa shi karan kansa yana nuna cewa yana da rauni domin yana daga cikin alamomin fahimtar hadisi mai rauni ne wato wani aiki ya zo ɗan ƙanƙani amma da lada wanda yake kunzumin lada da yayyawa kamar yadda za ka ga wani ɗan aiki dan kankani na laifi amma kuma a faduwa ta uba mai tsanani ta wuce hankali to wannan suka ce yana daga cikin alamomin gane cewa hadisi ba ingantacce bane to shi wannan ya hada biyu akwai rauni a cikin sanadin sa domin shi kansa sanadin da shi Sheikh Nasiruddin Albani ya ce hasan ne shine mafi tsabtar sanadin sa amma duk da haka akwai shi wannan mu Muhasir ibn Habib yana zuwa a cikin wasu littafai Muhajir ibn Habib amma su ce tasrifi ne da sunan yake Musahir Muhasir ibn Habib shi kansa malamai ba su yi magana ta inganta shi ba cewa mutum ne ingantacce sika ne ba a samu wani tausikin sa ba sai daga Ibn Hibban da Al-Ijli wadanda kuma an san su suna da sassauci kwarai da gaske suna da sakaci wajen karbar malamai ba tare da sun san tabbacin cewa karɓaɓɓu ba ne shi kuma shi ma Al-Haythami yana da sakaci da yawa saboda haka in ya zamana shi wannan mutum shi kadai ne za a iya cewa mafi tsabtar isnadinsa shi ma kuma ga yadda yake sannan kuma hadisi irin wannan wanda ya kamata a ce ya shiga hannun manyan malamai na hadisi sun san shi su ruwaito shi saboda ma yadda ya kunshi irin wannan kunzubin lada ya kamata a ce sun san shi sun ruwaito shi suna ambatansa shiga dai kasuwa wani abu ne da kowa yana yi annabawa ma yamshuna fil aswaq Allah ya ce suna shiga kasuwa kaga wani abu ne da ya kamata a ce inda ya inganta ya bazu ya fantsama ya shiga hannun malamai wanda suke ingantattu amintattu ba ya tsaya a hannun wasu wanda ake ta cece kuce a kansu ba ko ma aka soki lamirinsu su kadai ne za su ruwaito hadisin kuma har ya kasance ta hanyar wayansu ne za a inganta hadisin idan muka kula shiga kasuwa mutum zai yi sai ya faɗi wannan addu'ar sai aka bashi lada miliyan ɗaya aka kankare masa kuskure miliyan ɗaya aka ɗaga darajarsa miliyan ɗaya to an faɗi irin wannan lada ga wanda zai shiga masallaci a kowane hadisi mun karanta ladan shiga an ce za a ba shi miliyan miliyan haka to da masallaci da kasuwar nefi kaga masallaci shine khairu biqa'il ardh inda annabi ya ce mafi alkhairin wato gurare a doran kasa ita kuma kasuwa annabi ya ce sharru biqa'il ardh mafi sharru gurare a bayan kasa to ka shigo mafi alkhairu gurare baka samu wannan miliyan miliyan ba amma ka shiga mafi sharru guri ka samu miliyan miliyan to su ba su goyen bayan inganta hadisin suna cewa to ai abinda yasa saboda guri ne da ake shagala da harkar kasuwanci da harkar neman kuɗi da harkar naira da dala da waye saboda ka a wannan guri ba kasafai mutum ba yake tuna Allah ba har yayin zikiri har yayin ambaci Allah to idan mutum har ya zo yayi wannan zikiri to babu shakka wannan yana nuna zuciyarsa tana tare da Allah ko dushi kuma sannan watakila wani kusa da shi zai je yana wannan shi ma ya tuna masa saboda ka ya dawo hayyacinsa abin nan maye na neman duniya ya sake shi sai ma ya ambaci Allah sai to tunda haka ne kaga yana da kyau ya samu wannan lada sannan kuma suka ce kuma har ila yau tana yiwa a faɗi wannan lada mai yawa saboda a ja hankalin mutane don guri ne da ba kasafai akan tuna Allah ba wanda ya nufi gurin kawai zuciya suna saƙe-saƙe lissafi ne nawa ya samu nawa ya rasa to don a sa wa mutane ambaton Allah irin wannan guri to ba mamaki a faɗi irin wannan lada mai yawa sannan suka ci gaba da maganar lada kuma lada dai ai zalika fadlullahi yutihi man yasha ba dai duk da Allah bane shi ya ga dama ya ce zai bada miliyan biliyan din nan a can kuma bai ce zai bada miliyan biliyan ba to wannan duk da hadisin ta fuskar isnadi ya samu nutsuwa akwai nutsuwa ta fuskar isnadi sa to babu ja ga dukkan abin da za a faɗa na lada to amma kuma aka samu gashi isnadin sa akwai matsala sannan kuma aka samu wannan lada wanda yake za ka faɗi abu ba zai wuce in sakan ɗaya ba ka samu miliyan miliyan haka ai da ƴan kasuwa kullum cikin miliyoyi suke ga miliyoyin naira ga miliyoyin so ni dai har zuwa yanzu ban nutsu da isnadin wannan hadisi ba ban nutsu da isnadin wannan hadisi ba musamman ma kasancewar malaman farko kamar yadda na gaya muku sun yi maganganu akan wasu asani ɗinsa don haka ta fuskar ma'anar zikirin la ilaha illallah wa la ilaha illallah wa la shirka lahu daman akwai shi a gurare daban-daban kuma zikiri ne mai amfani amma maganar cewa mutum zai shiga kasuwa in ya faɗi wannan yana da waɗannan miliyoyi to har zuwa yanzu ni ban nutsu ba sai addu'a idza ta'isa al-marqub addu'a idan abin hawa ya samu matsala addu'a idza ta'isa al-marqub idan abin hawa ya samu matsala mutum yana kan abin hawansa sai abin hawansa kamar musamman ma a lokacin da suke hawa ababen hawa masu rai kamar raƙuma da dawakai ko alfadarai ko jakai to akan iya samun wani abin nan ya nuna taurarewa ko ya rika tutsu ko kuma ya ƙi tafiya za ka samu irin wannan me ya kamata mutum ya ce haka nan mutum ya hau mota yana tafiya ya fara jin tana matsala to me ya kamata ya ce to shi ne ya kawo bismillah shi ne abin da zai faɗa bismillah a asalin wani hadisi ne da Imam Abu Dawud ya fitar da shi a cikin littafinsa hadisin Usama ibn Umair radiyallahu ta'ala anhu yadda hadisin yake shi Usama yake cewa kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wasallam fa asra dabbatu ina tafiya da annabi sallallahu alaihi wasallam ina tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a bayan ya dauko ni a bayan dabbarsa sai dabbarsa ta yi tuntube ta tafi za ta fadi فقلت تئس الشيطان شي اسامه da yake bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace تئس الشيطان shedan ya halaka ko Allah kamar Allah wadaran shedan wato ya faɗi wata kalma da cikin mummunar addu'a ga shedan kamar irin yace shedan ne ya ya ja musu wannan Allah ya la'ance shi ko Allah ya wadaransa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la taqulta isa shaytan kada ka ce shaydan ya halaka ko Allah ya halaka shaydan fa innaka idza qulta zalika ta'azama idan ka fada haka to shaydan sai kara wato ya kara cika ya kara huruwa ya cika ya cika hatta ya kuna misl albayt har ya zama kamar gidan nan wato ya kara kumbura ya kumbura ya kumbura saboda yaji yayi barna har ba ana neman ana ma la'antarsa saboda haka sai kara shi da kansa waya qulu bi quwwati yace da karfi na wato da karfi na nuna musu iko na saboda haka gashi har ma sun fara nuna damuwa sun da yake shedani ko na mutum ko na ajjal yana so idan yayi maka wani abu ya ka shiga damuwa to shikenan bukatar sa ta biya saboda haka sai kara huruwa ya kara cikowa na bai ce hatta ya kula misl albayt sai ya zama kamar gidan nan ya cikuya abin nan ya ce wa quwwati da karfi na ne wato da karfi na ne nayi musu abin da nayi musu to shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce walakin qul bismillah kace da sunan Allah wato ina neman taimako da sunan Allah idan ka faɗi haka fa innaka idza qulta zalika idan ka faɗi haka tasagara to duk sai ya kankanci ya kasdanci wato ya ƙara motsewa hatta ya kuna misalin zuba har sai ya koma kamar kuda saboda ka kalmar ta isa shaytan shi da man halakakken ne ya sani saboda ka shi ba wani abu kawai dai ya samu biyan bukata kuma baka kira Allah ba shi da mu abinda baya so ya ji wani yayi maka wani abu ka kira Allah to anan ne matsalar sa take amma dan ka la'ance shi ka tsine mishi to shi wanda bukatar sa ce ta biya saboda na farko dai yayi maka abinda ka damu sannan kuma gashi baka kira sunan Allah ba to shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bismillah wannan bismillah din narkar da shi take da ta narkar da shi ta narkar da shi ya kankance sai ya koma kamar kuda to wannan shine abinda ya kamata mutum ya faɗa duk yayin da yake cikin tafiya kan abin hawa ya samu matsala ya faci ko mota ta rika jikin ko wani abu irin wannan to sai ya ce bismillah kai ya ce ta isa shaytan wallahi tsine wa shaytan ko wani abu irin wannan sai du'a'ul musafir lil muqim addu'ar da matafi zai yi wa mazauni wato mutumin da zake zai yi tafiya zai yi tafiya wani ya rako shi bayan gari to wace addu'a ya kamata yi masa to ita ce wannan astaudi'ukumullah alladhi la tadhi'u wada'uhu ina ba da ajiyar ku ga Allah wanda ajiya ba ta bacewa a wajensa wannan hadisi wanda ku gani Imam Ahmad Ibn Majah sun fitar da wannan hadisi sannan kuma hadisin Abu Huraira shine ya ruwaito shi daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce man arada an yusafira falyaqul liman yukhallif wanda duk yazo tafiya to ya gaya ma wanda zai bari a gida wanda ya bari a gida ko ya rako shi ko zai yi ban kwana da shi to ya faɗa masa wannan astaudi'ukumullah alladhi la tadhi'u wada'uhu na ba da ku ajiya ga Allah wanda ajiyarsa bata tozarta bata bacewa wato ina na bar ku cikin kiyayewar Allah da kulawarsa da duk wanda aka bari cikin kiyayewar Allah da kulawarsa to babu yadda za a yi ubangiji subhanahu wataala ya tozarta shi ko ya kula da shi ko wani abu ya same shi wannan shine abinda zaka faɗa ma mutumin da kake ban kwana da shi zaka bar shi zaka yi tafiya astaudi'ukumullah alladhi la tadhi'u wada'uhu wannan zaka yi bulaguro zaka yi tafiya ba wai zaka fito daga gida ka tafi kasuwa ba ka tafi gurin aiki in zaka yi bulaguro zaka bar garinka ka tafi wani gari inda zaka yi kasar ba in ka je irin wannan tafiyar ake nufi sai du'a'ul muqim lil musafir addu'ar da shi kuma mazauni wato wanda yake gida zai yi wa wanda yake matafi shi kuma me zai gaya masa to shi kuma shine zai ce da shi astaudi'ullah dinaka وأمانتك وخواتيم عملك. استودع الله دينك نابا وألا أزير الدينك وأمانتك دا أمانك وخواتيم عملك دا واتو كرشان الأمر أيوكنك واتو كرشان أيوكنك. وانا حديث إمام أحمد الترمذي سروي توشي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه حديث نتبتتشي وانا سالم ابن عبد الله بن عمر شينيكي تيوى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يا كسنشي إدام ونمتن يزو تفيا يكن شيد شي أدن مني أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا. عبد الله بن عمر شي مطلوب كسدني يبن قوانا دك يد من ذا الله صلى الله عليه وسلم يكيين بن قوانا دم فيقول سيتي استودع الله دينك إنا باوى الله أجير الدينك وأمانتك دا أمانك وخواتيم عملك دا كرشاق أيوكنك. استودع الله دينك إنا باوى الله أجير الدينك ذاك يتفيا تفيا ننتك تفيا تيوتي ذاك كذبا باقو أغري تو الله يتعلي مكا الدينك. Sau da galibi tun wanda yake garin su cikin mutanensa da danginsa da ƴan uwansa yakan kula ya kiyaye kansa ya kiyaye mutuncinsa ba tare da ya shiga wasu abubuwa da ba daidai ba saboda yana jin kunyar ba waɗanda ke tare da su. Amma inda zai tafiya to shedan yakan iya masa huduba to kaga a nan yanzu garin kai kaɗai ne ba wanda ya san ka ba wanda ka sani ba wanda zai sa maka ido saboda haka in ka ga dama ka dan kauce hanya ba matsala shi da zai yi masa wannan huduba sabani in yana cikin garin su ana girmama shi yana ganin mutunci yana da mutunci to zai yi kaffa kaffa amma in yayi tafiya baya gari to shikenan lokacin shi da zai yi nuna masa ya miƙe kafa to yayin da ka zo wa mutum ban kwana yi masa wannan addu'ar Allah ya tsare masa addininsa zamana addininsa Allah ya tsare masa shi wannan kaga abu ne mai kyau kai zaka so haka shi ma dan uwanka zai so haka ka je ka dawo lafiya ba tare da ka samu matsala a addininka ba. Sannan wa amanataka da amanarka amanarka sune iyalanka da zaka bari a baya amana ce Allah ya tsare maka wannan amanar har ka je ka dawo ka samu iyalanka lafiya ba tare da wani abu bakin ciki ya faru gare su ba ba tare da ka zo ka ga wani abu da ba zai maka dadi ba dan kana masa addu'a Allah ya kai shi ya dawo da shi lafiya ya samu iyalansa yadda ya basu cikin koshin lafiya da kwanciyar hankali shi ce amanar. Khawatima amalika karshen ayyukanka na aiki saboda al ibratu bil khawatim wato karshen al'amarin mutum shine abin dubawa ba farkonsa ba shi yasa ko annabawa sun fi jin tsoron karshen su ƙarshen shi ne ake yi wa mutum hisabi a kansa shi yasa za mu ga annabi su alaihi wasallam ya tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin ka karɓi raina ina musulmi annabi ibrahim annabi yaqub yana yi wa ayyansa wala tamutunna illa wa antum muslimun saboda ƙarshen al'amarin shi ne abin dubawa domin duk abin da za ka samu daga ubangiji na lada ko abin nan zai ginu ne akan me ka mutu ka mutu ne akan aikin alkhairi ka mutu ne akan da'a da biyar Allah subhanahu wataala da manzansa ka mutu ne akan addini mai kyau ko kuma mutum ya mutu ne akan saban Allah to wannan shi ne abin da za a yi wa mutum sakayya da shi yasa a cikin hadisin Abdullahi dan Mas'ud da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake fadar cewa ɗayan ku zai yi aiki hatta ya kunu ma bainahu wa baina illa zira wa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhulaha to zai yi aiki na ɗayan aljanna kuma tsakanin sa da aljanna bai fi zira'i ɗaya ba bai fi kamu ɗaya ba sai ya kasance kuma kaddara ta riga fata karshe sai zo yi aiki na ƴan wuta kuma sai ya mutu daidai lokacin sai kuma ya shiga wuta ruku zai aiki na ƴan wuta aiki na ƴan wuta sai ya zan tsakanin sa da shiga da shi abin nan da shiga wuta bai fi dan tiki kadan ba sai aiki na ƴan aljanna shikenan sai shiga aljanna kwanan nan anan unguwarmu nan Kano wani ba musulmi bane an san shi ba musulmi bane yazo ya kwanta gindin bishiya haka yana zaune bacci ya farka yana farka sai ya je shiga musulunci kawai zo shiga musulunci yana dawowa inda yake kwanta sai ga wasu dudu ba fa awa biyu ba fa awa biyu ba kace ai anan ya kwanta wani yake ci a dace ya wuce ma dan shi kwance to daga tashi daga wannan baccin zuwa ya shiga musulunci yana zuwa aka ba shi kalmar shahada kuma yana zuwa gurin shikenan sai ga wasu to kaga wannan shine abinda zai fito maka da hadisi baro tsawon rayuwarsa da yana ta aiki in wuta kafiri ne arni arnancinsa kawai yake sai ga shi bai fi awa biyu ba tsakanin shi da mutuwarsa shi ba haka wani ya zo ya karɓi musulunci kenan ya hau mota zai koma garinsa ya hatsari shikenan aka ce ya rasu to irin wannan tana nan da yawa wani kuma sai ga gashi mutumin kirki a tare da shi a rata abubuwa kawai ƙarshen rayuwarsa sai ga kwatsam ya san wani abu ku ta mamaki ku ta mamaki sai kuma ku ji kawai ajali sabaka alaihi kitab to shi yasa khawatimul amal hatta annabawa kaga dai annabawa su tsararru ne Allah ya tsare su bi ismatihi amma addu'a suke Allah ka karbi raina ina musulmi karɓi raina ina musulmi wato kada a samu matsala sai gab da mutum zai mutu kuma shikenan takas shikenan ya rikice ya koma baya shi yasa mutumin da zai yi tafiya ga bawa Allah ajiyar addininsa da amanarsa da ƙarshen al'amarin ayyukansa kasance abinda zai zama ayyukansa na ƙarshe su zama ayyuka ne wanda Allah subhanahu wataala zai yarda da shi to wannan addu'a ta farko kenan addu'a ta biyu ita ce wacce zo a cikin Jami'u Tirmidhi zawwadaka Allahu at-taqwa wa ghafara dhanbak wa yassara laka al-khayra haythu ma kunta zawwadaka Allahu at-taqwa Allah ya baka guzurin tsoron Allah tsoransa taqwa wa ghafara dhanbaka ya gafarta maka zunubinka wa yassara laka al-khayra haythu ma kunta ya kuma hore maka alkhairi duk inda kake a wani hadisin Anas ne Ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu da yake cewa wani mutum ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya Rasulullah inni uridu safaran ya ce ya manzo Allah zan yi tafiya sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce zawwidni ya Rasulullah ka bani guzuri zan yi tafiya Annabi ya ce zawwadaka Allahu at-taqwa Allah ya baka guzurin tsoron Allah. Allah ce fa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Ku yi guzuri in za ku yi tafiya, kar ku tafi haka nan babu komai a hannunku. Ku je kuma ku buƙaci wani abu ku tafi kuna bara. Musulunci ba ya san haka. Mutum ya taso daga garinsu bai yi guzurin abin da zai ci ba in ya zo garin da ba nashi bai yi guzurin abin da zai koma garinsu ba. Sai ya zo kwana biyu sai ya bayyana sallama da mutane gidajensu cewa na taho garin nan ina neman gurin mu dan uwana ban same shi ba a bani kudin komawa kuma ƙarya yake ko ka bashi kudin komawa ka ce ga kudin da nawa ne kudin mota 1000 ne ka dauka ka bashi to matsa zai kuma ya je sallama da wani shi ma ya gaya masa abin da ya gaya maka shi yasa wasu in ka ce zo mu tafi a saka a mota ka tafi sai ya gudu akwai wanda aka sashi a rin so aka tafi sai da aka je tasha ana sauka ko aka je shi ya gudu kada zaka koma gusau ko ba ku gudu ga motoci ana gusau sai gudu amma da ya ce shi gusau zai je to fa tazawwadu yana nufin ku yi guzuri kar ku tafi ba guzuri ko aikin ibada za ku je kar ku ce ai za mu je aikin ibada ne saboda ka can gurin Allah za mu inda ya ce aje za ka kar ku damu muna zuwa can za mu yi addu'o'i Allah ya kawo ka ibu guzuri siyaƙin aikin hajji Allah ya kawo wannan aya fa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa to to za ka yi guzurin kai to amma kuma ka sani akwai mafi alkhairin guzuri kashi kaman ta shine ka sa tsoron Allah a ranka saboda ka kai guzuri na abinda zaka cika sha al-azadul maddi sannan kuma ka yi guzuri na tsoron Allah ka hada duka biyun kuma na tsoron Allah nan shine gaba ce zawwadaka Allahu taqwa Allah ya baka guzurin tsoron sa wato takawa mutum ya ce zinni ya rasulullahi karamu Nabi ce wa gafara zambaka Allah ya gafarta maka zunubanka mutum ne ce zaudini a kara mu fara wa yassara laka alkhaira haythu ma kunta ya hore maka alkhairi duk inda kake kaga ya samu duk abin da yake so amma sa addu'a Allah ya sa masa umran Allah wannan takawa ita ce ginshikin samun rabauta dan mutum ya samu takawa ya samu rabo inna almuttaqina fi jannatin wa nahar wato dai ka samu tsoron Allah shikenan ka samu gidan aljanna daban adoration ko kuma katin shiga gidan aljanna din shine tsoron Allah ya masa wannan addu'a ma yace a kara masa shi wa ghafara dhanbaka ya gafarta maka zunubanka shikenan kuma dai ya kara cewa kara mu yace to ya hore maka al'abarinka wato abinda zaka fita ya hore maka alkhairi to inda kake ka fita neman wani abu ne Allah ya sa ka dace da abin da zai zama maka alkhairi kaga ya tara masa komai da komai ya tara masa komai da komai takawa da gafara wannan wani abu ne da ya shafi lahirarsa sannan kuma wa yassara laka alkhair haythu ma kunt wala ko ya shafi rayuwarsa ta duniya saboda ka ya roka masa abin da ya shafi lahira ya roka masa abin da ya shafi duniya ya gabatar da abin da ya shafi lahira domin shi ne ya fi alkhairi shi ya fi alkhairi akan abin da ya shafi duniya saboda da Allah ya ce wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa saboda ka ya gabatar masa da khairu zat ya masa addu'a sannan kuma ya roka masa ya zabi alkhairi a duk inda yake sawa'u a cikin halin tafiyarsa ko bayan ya dawo gida ma ba wai kawai a tafiyarsa ba to wannan shine abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa masa don haka kaga ashe idan mutum zai yi tafiya kai masa irin wannan addu'a abu ne mai dadi kwarai da gaske ce zawwadaka Allahu taqwa wa ghafara dhanbak wa yassara laka alkhaira haythu ma kunta sai at-takbir wa at-tasbih fi sayr as-safar wato kabbara da zin tasbihi yayin da mutum yake cikin tafiya sai mutum yana cikin tafiya zai yi kabbara zai yi tasbihi a cikin halin tafiya ko ba zai yi ba shi ne Jabir yake ce kala Jabir kunna idza sa'adna kabbarna wa idza nazalna sabbahna mun kasance a halin tafiya in mun hau tudu sai mu yi kabbara ce Allahu akbar wa idza nazalna idan kun gangaro zo halin gangara sabbahna sai mu yi tasbihi mu ce subhanallahi wato haka annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa idan sun fita cikin halin tafiya sawan tafiya zuwa yaki ko tafiya zuwa wata bukata in sun hau tudu sukan yi kabbara in sun zo sauka sukan yi tasbihi wannan ba wai daga murya za a yi ba kaman masu talbiya lokaci za ka daga murya kaman wanda yake talbiya ta haji labbaik allahumma labbaik ba wannan ake nufi ba ana nufin a cikin halin da zaka ji yadda kanka in akwai wani na kusa da kai ya ji amma ba a rudi ba kada a shiga mota wani ce a rudi ai tai ana wasu ma in aka kara gaba su rika dora loudspeaker a kai ka san halin dan adam musamman mutane kadan karawa gaba har a kai ga wani yanayi ba da zaka ga abin ya zama hauka to sai ga wani ya saka loudspeaker ya ce ai sunnar manzo Allah ce a rika kabbara kowa ya ji a halin kana zaune cikin mota aka zo tudu ka ce Allahu akbar aka zo gangara ka ce subhanallah cikin nutsuwa ba tare da ka daga murya ba ko a ce a rude ko wani yana bayarwa ana an shi wanda duk ba haka sunna take ta zo ba akwai hadisin Abu Musa al-Ash'ari wanda yana cikin sahihai da Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa sun fita ɗaya daga cikin yaƙe-yaƙensa sahabbai suka kasance suna kabbara da ƙarfi suna kabbara da ƙarfi suna takbiri suna tasbih da ƙarfi annabi sallallahu alaihi wasallam ce irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una al-asma wala ghaiba indama tad'una sami'ul qarib wa huwa ma'akum annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku sassautawa kanku sassaukawa kanku suna kabbara da ƙarfi annabi yace a ba haka ke ku sassauka kanku wanda kuke kiran nan fa ba kurma bane bebe wanda yake ba tare da ku a wanda kuke kiran nan yana ji yana tare da ku haka bai ba bukatar sai ku daga miliya kuna yi da ƙarfi annabi ya hana su kaga ba ya hana su asalin abin da suke yi bane ya hana su daga miliya shi asalin abin da za su yi na kambara da tasbihi yana da kyau sunna ce su yi haka amma kada su rika daga miliya kamar ba su abinda waɗanda ake san daga miliya su ne mahajjata su ma akwai daga inda ake fara akwai inda za a zo a dakata wannan talbiya da ake labbaik allahumma labbaik annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-hajj as-sajj wal-ajj al-hajj as-sajj wal-ajj haji shine sajj zubar da jini da kuma al-ajj daga murya ana talbiya saka daga murya ana talbiya kuma daga zai yanke daga lokacin da aka zo aka yi jifa na farko daga an yi jifar jabura shi ke an yanke talbiya kuma sai kuma irin tasbihi da takbiri da ra'ayi na wasu lokuta amma dai labbaika ta kare saboda kaga ita ma tana da farko ita ma tana da ƙarshe saboda haka kaga ashe wanda ba mahajjaci ba shi ba a shar'anta masa bai rika daga murya wajen zikiri shi yasa waɗanda suke zikiri da ɗaukaka murya muke cewa wanda bid'a suke wanda suke zikiri da ɗaukaka murya ba kula abin ma ya wuce a ɗaukaka murya irin muryar da Allah ya yi ka da ita sai an sa loudspeaker ka samu mutum su uku duk sun ƙare saboda da'awar sunna da ake ta yi da kira zuwa ga sunnar annabi duk an zaizaye an daina zuwa wannan zikirin na bid'a amma mutum uku wani lokaci mutum biyu wani lokaci shi kadai kwal saboda ya daidu da sai an yi ko ba kwasu sai zo saka loudspeaker a masallaci su yi ta babatu in ka ka dauka masallacin cike yake kamar yadda ka cika masallacin da ana karatu sai ka je sai ga wasu mutane kwaya biyu su ba da tijai duk shekaru sun tafi wai su nuna dai mu sai mun yi kuma suna ganin kamar in sun yi ta filosofika za su dai nuna cewa muna nan dai ba mu kare ba za ku kare insha Allah da ana karatu za su kare za ka samu a unguwa ba za ka wuce ka samu ɗan masallaci biyu uku su ma kuma shekaru sun tafi kwana kaɗan ne za a zo a ce ai shi kenan sai dai a nemi gafarar Allah kuma to kaga wannan ba sunna bane sunna annabi ya hada ce irba'u ala anfusikum ku sassautawa kanku innakum la tad'una wannan yana cikin sahih al-bukhari kuma ana karanta shi ba wani littafi ne daban da aka zo da shi na wahabiya ko da yana cikin sahih al-bukhari annabi ya hana sahabbai daga miliya da abin saboda wannan abinda Jabir yake faɗa sa'adna kabbarna wa idza nazalla sabbahna ba yana nufin daga miliya ba sannan ba yana nufin a samu wani yana bayarwa ana an shi ba shi ma ba haka yake nufi ba ba a ce ga wani sai yana yi sauran suna ansawa ba sai yana yi sauran suna ansawa shi wannan duk baya shi da asali inda akwai wanda zai rika yi ana an shi manzon Allah ne da sai ya rika yi musu suna an shi da sai ya ce annabi yana babu muna an shi kowa ya yi nashi a natsi wannan ita ce sunna to galibi mutane shedan ya fi wato shi shedan in ya ga cewa kai kana so sai kai addini to in ya rasa yadda zai raba ka da addini sai shigo maka ta bid'a daman matakinsa na biyu kenan bayan matakinsa na kafirci da shirka in ya ga bai ci nasara ba to abinda zai zo kan shi ne bid'a kafin ya zo wani aikin ma'asiya na kabi babban laifi na zunubi a sai ya fara zuwa bid'a saboda ta fadari shi mai bid'a so yake ya yana ganin addini yake kusanci neman kusanci yake da Allah subhanahu wataala to a lokacin da wahala in dai yana da wannan aqidar ya bari sabanin mai ma'asiya wanda yake saban Allah shi ma ya san Allah yake sabawa in an gaishe an masa fada zai ce ku yi bana addu'a da wannan abu da Allah ya babu da shi kuma da ina zamu da kokari mu daina me bid'a ba zai ga maka ka ba yace eh bid'a nake kuma insha Allah zan a sai dai tarjima bid'a ce hasana kaga ba ladan bari shi yasa a komai zamu mai kokarin mu sanya sunna tace ai ya sunna tace ai yanzu kaga in kwanakin nan abubuwan da ake da sunan addu'a na'am shugaban kasa bai da lafiya ai masa addu'a kamar yadda zaka kowanne dan uwanka musulmi addu'a Allah ya ba shi lafiya bare shugaban ka wanda kake ganin yana da amfani a rayuwarka kai masa addu'a amma kai masa ta sunna kai masa addu'ar sunna da zaman addu'a ce da ikhlas ka tashi tsakar dare kai sallah kai nafilfuli ya addu'a wannan addu'a cike take da ikhlas ka tashi da azumi kai azumin litinin da alhamis ka zo shan ruwa yi masa addu'a ka sha ruwa yi masa addu'a addu'a ce cike da ikhlasi ba san ma kai ba eh kai sadaka yi addu'a kai karatun alqur'ani yi addu'a wannan ita ce abin da ya kamata a yi tace addu'a da mutanen farko mutanen kirki suka yi wa junan su addu'a an zaharil ghaib amma a yi dandazo a tara mutane wa ce za a yi shugaban kasa addu'a tutar da shi ake duk wanda suka yi wannan suna tutar da shugaban kasa ne amma kansu za su tutar ba za su tuce shi ba kai ka masa Allah ta hanyar da shari'a ta zo da shi ba ta hanyar bid'a ba aiki na riya kana yi kana ana ɗan jarida suna ɗauka a ci kayi addu'a saboda ranar in ya dawo sai ka je ka tsira masa ido to me za a yi mana shugaban kasa mun yi ta addu'a ana nan muna maka addu'a kuna masa addu'a saboda ka wannan bid'a ce kuma babu inda aka ce dan shugaban kasa ko wani babba baya da lafiya ko alkunut babu inda aka shar'anta wannan ba inda aka shar'anta wannan babu wani babba da ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani babba akwai wanda rayuwar suke amfani ga al'umma ga duniya duka irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ku ga yamu manzon Allah bai rashin lafiya ba rashin lafiyar sa ana ninninka masa ita amma ba mu taba ji sahabbai sun yi dandazo sun ce za mu yi wa annabi alkunutu yaya muke abu da sunan addini tare da cewa mun karanta cewa wannan ba addini ba saboda ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi rashin lafiya annabi yake cewa babu wani mutum da mutanansa suke san shi irin yadda sahabba annabi suke san annabi sallallahu alaihi wasallam duk yadda zaka so wani dan adam a doran kasa ba zaka so yadda sahabbai suka so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba su irin wannan ba saboda ka soyayya ba tana nufin kai bid'a ba bid'a ma kiyayya ce ba soyayya ba ce tunda kai abinda Allah ba zai saurare ka akan sa ba nuna mutane ayi masa addu'a duk mutane wani yana can baka san shi ba rubba ash'ata akbar madhun ala al-abwab law aqsama ala Allah la abarra nabi ce tana yiwa ka ga mutum burin haka ba wani cikin haya ba in yazo guri ba ko rasa za a ba a bari shi shiga amma da zai yi rantsuwa Allah ka yi min kaza sai yayi masa suna nan a cikin mutane ba kowa bane in yazo ana taro yazo ma ba a bari shi shiga a duba rigar jikinsa a duba kayan jikinsa a duba ba za a bar shi shiga ba amma wannan da zai je ya ce ya Allah na rantsi sai kai kaza Allah sai yayi masa abu a ga yawa mutane irinsu suna nan zai su yi addu'a amma ka zo ka tara wai taron addu'a kuma in za ka yi taron ma sai ka je Abuja inda za a ji ɗuminka a gano cewa kai a buga a jarida wasu suna yi ana tura shugaban ƙasar ta waya ga muna muna maka addu'a dan Allah wannan kai daga gani ka san cewa wannan ba ita ce addu'a da Allah ya ce saboda haka akwai za mu yi murzin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sai mu ga biyan bukata abinda muka faɗa daidai Allah ba mu dada na kuskure Allah sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.